cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewa a daidai lokacin da babbar kotun jihar nan a nan Kano ke ci gaba da shari'ar inyamuran nan da ake tuhuma da satar yara, a ɗaya hannun kuma wata mata da aka sace nata ɗan ta bayyana cewa duk da ta gano shi, to amma dai daga bisani an shiga yi mata walawala wajen karɓo ɗan nata. Karancin masu yin aure saboda tsadar sadaki, yanzu haka dai mahukunta sun dukufa wajen sama wa samari mafita domin dai dacewa da waccan gara. Hausawa kan ce mai rabon ganin baɗi, ko ana muzuru ana shaho sai yayi. Wata mata da ambaliyar ruwa ta kwashe ta daga jihar Jigawa, ƙarshe dai an tsinto ta can a jihar Yobe. Mahukunta a gidan ajiya da gyaran hali a nan Kano sun bayyana cewa ɗan canan nan da aka kawo masa ajiyarsa ajiya yana da zaɓi ko dai ya ci gabza, in ba haka ba kuwa cikinsa. Yanzu haka dai ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na gida da waje, har ma dai da ɗaiɗaikun al'ummomi masu faɗa aji a nan Kano, na ci gaba da kira ga gwamnatin Kano har ma dai da kwamishinan lafiya na fatan ɗaukan matakin da ya dace kan zarge-zargen sakaci da aiki da iyalan wata baiwar Allah marigayiya suka yi a asibitin Murtala, da likitocin suka nuna musu da a cewarsu hakan ne ya yi sanadiyar mutuwar 'yar uwar tasu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira, wanda masu iya magana kan ce me komai da akwai. Yau dai shirin zai faro ne da wani jan hankali na musamman ma dai ga matasa, mazansu da matansu. Yadda yanzu haka dai aka gano wani salon damfara da 'yan damfara suka bullo da shi, da suke raba mutane da kuɗaɗensu, musamman ma dai masu irin sana'an nan ta POS da kuma jefa mai tsautsayi a cikin rigimar da ba za ta ƙare ba. Wannan dai mai sauraro na da alaka da wata shari'a da muka gano a wata kotu a nan Kano, yadda ta faru da wani mai POS yadda ya korafin cewa wata rana yana zauna shagonsa, sai wata makwabciyarsu wata budurwa ta kawo masa waya cewar ga waya za su yi magana da wani alhaji, wanda abinka da ɗan kasuwa ya karɓi waya ko da suka gaisa ya fara bashi umarnin cewa ya tura masa naira 1000 kaza a account kaza. Dai takeice maka magana mai sauraro a hakan dai, wannan mai POS sai da ya tura kuɗi sama da naira miliyan guda. Bayan da ya gama ya kowaiga ga ita wannan budurwa cewar to kawo katin da alhaji ya ce a bayar. Nan fa budurwa ta yi tirs, domin dai a nata ba a sin ta bayyana cewar bata ma san wannan lamba ba, ballantana wanda ya kira ta. Kawai dai an kira ta ne inda ta ji kai tsaye an kama sunanta da sunan shi wannan mai POS ɗin, da kuma cewar ta je ta kai masa wayar. Bar dai in baka a nan mai sauraro, abin an karawar dai shi ne mutane za a dinga nutsuwa a duk lokacin da aka karɓi waya, matuƙar dai baka san mai wayar ba, ko kuma baka shaida wane ne ba, kada kai gargawar shiga wani al'amari na kuɗi, musamman ma dai da zai gilma, domin ko dai daga ƙarshe gudun kar a dawo, ana da na sani wanda Hausawa kan ce ƙeyace a baya ake baruta. Shirin dai na yau zai faro ne da wani ƙorafi da kuma yin tutsu da wasu 'yan majalisa suka yi, da kuma sukan lamirin wani abu da suka ce a halin yanzu da Najeriya ke cikin wani mawuyacin hali, musamman ma dai na masassarar tattalin arziki, bai kamata a ce shugaban da kansa ya yi irin wannan ba, da ke sukar tawagar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka kusan mutum 100 suka tafi ƙasar Amurka domin dai halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 77, sun bayyana cewa hakan ba ƙaramin almubazzaranci ba ne, domin kuwa akari da tarin waɗannan mutane da yawan su bara an je waccan tafiya da su. Hasali ma yawan mutanen kusan mutum 100 ya yi yawa, domin kuwa kuɗi za a kashe kuma na gwamnati. A cewar 'yan majalisun hakan, da ma dai an taƙaita abin da hakan ya fi. 'Yan majalisar dai irin su sanata Muhammadu Sani Musa na majalisar dattawan ya bayyana cewa taro ne dai da ake yi a kowace shekara, kuma kowa ya ga irin ayarin da ake ɗauka wajen tafiya irin waɗannan taruka tun hawan shugaban mulki, wanda kuma da mamaki ɗaya daga cikin abin da shugaban ke tunƙaho da shi shine samar da tsantseni da kuma gujewa yin wata kalma suna da dukiyar al'umma. Sanatan ya ce zance na gaskiya akwai rashin kyautatawa da rashin adalci, musamman ma dai a ɓangaren mashawarta ko muƙarraban shugaban da yake cewa ba sa faɗa masa gaskiya ko kyautata masa. Ya ci gaba da cewa a lokacin da ake nuna tawagar shugaban ƙasar a talabijin, ina zaune ina kallo, abin ma kunya ya bani, saboda ana kuka ƙasa babu kuɗi, to amma gashi shugaban ya ɗebi mutum kusan 100 sun tafi ƙasar Amurka taro, wanda kuma a yayin wancan taro fa mai sauraro shi kaɗai ƙwal zai tashi ya yi jawabi. Hasali ma da yawa waɗanda aka ɗiba abinda za su yi a wajen 'yan ɗumama kujera ne kawai. yace duk waɗannan tawaga karkashin gwamnati suka tafi kuma dole ne a biya musu kuɗin tikiti da ɗakin kwana da abinci da kuma kuɗaɗen alawus ɗinsu wanda idan kai la'akari da yawan su da an takaita abin da kuɗin ko babu komai na tabbata a iya amfani da su a wasu abubuwan na musamman waɗanda za su inganta tafiyarwar rayuwar 'yan Najeriya.
To Allah ya kyauta.
To anan kuma bari mu je ga rahoton yadda hukumar nan da ke yaki da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a nan Kano dai har wa yau ta dafe wani mutum mai suna Hassan Babangida Hassan da laifin hada baki da damfarar jama'a da sunan za su sama musu aiki. Hukumar dai ta dafe wannan mutum ne bisa zarge-zargen da aka yi na cewa shi ma'aikaci ne wanda yake samar da aiki ga masu neman aiki a ma'aikatu daban-daban na jiha da kuma fadin tarayyar ƙasar nan. Amma fa iya kuɗinka iya shagalinka. Hukumar ta ce ta gano ya damfari mutane masu neman aikin da suka haɗar da Usman Rilwanu kan kuɗi naira 14,950 wanda alƙalima yanzu haka dai suka tabbatar da cewa ya wanki mutane naira 14,950 da sunan zai nema musu aiki. Rilwanu ya yi zargin cewa ya biya waɗannan kuɗaɗe ne a matsayin kuɗin gudanarwa domin dai shiga ka'in da na'in a nema masa wancan aiki. Daga ƙarshe dai hukumar ta yi kira da jama'a cewar da ai hattara da kuma kiyaye fadawa hannun ire-iren waɗannan mutane domin ko babu komai a gabansu illa damfarar jama'a. Mai sauraro kada dai a sha'afa a dakace mu.
Kullum tambaya ake mini menene wa mata menene daga sun ji dan kidana sai rawa.
Kaji san surutun zabarin tanta gariyar sauti barau fada nake ina nanatawa namu ba irin nasu bane
ashe
kwarai da gaske
ni na san sautin mu ziyar-ziyar da yake ta ceccen madarar sauti ne masu kalan gayyar mu DJ Anitse mai gabatar da taro wato MC Anitse
a batun girke-girke wa
mun kware kwar
Ideal Kitchen
muna da abincin cikin gida da na kasashen ketare
da masu biki
ko taron fita kunya
ana gayyatar mu
dan girke-girke
ka girke
kai damar dan jin dadin taron
Ideal Kitchen
abincinmu yana da dadin dandano a sashin bikin maza
mazan muke turawa
a sashin bikin mata
matan muke turawa
aikin jiryan tsagwara ba kama hannun yaro
Ideal Kitchen
adireshin mu dukwai da kai
titin Sheikh Jafar Dorai
dake nan birnin Kano
domin karin bayani
tarho 0907777495
taken mu dai
ana gayyatar mu ko ina a fadin duniya
domin karin bayani a tuntube mu akan lambar waya 0907777495.
Albishirinku kanawa domin a kayatar da ku muna barin cikin sanar da ku cewa ɗaya daga cikin masu kasuwanci na hannun jari na yanar gizo
Kabana Capital wato canjin hannun jari zuwa hannun jari shine nau'in kasuwancin hannun jari dake samar da asusun musulunci akan duka asusun hannun jari wanda ke da karancin yaduwa a kasuwa a yanzu mun bude sabon ofishin mu a nan Kano
wanda ofishin zai fara aiki daga ranar Laraba addressin ofishin namu sananne ne wuri ne dake flat number 61 Hawa na uku a Maika 7 Plaza dake kallon ofishin MTN Ananzu Road birnin Kano.
Za ku iya tuntubar mu a lambar wayar mu kamar haka 0707774411
ko ku ziyarce mu a ofishin namu domin samun damar haduwa da daraktan mu na ƙasa Mr. Hassan Usman wanda ke nan Kano.
Tabbata kun same mu a yau domin karban naku tsarin. Muna
godiya da zuwan ku a kodayaushe.
Madalla barkanmu da dawowa. Yanzu kuwa bari mu je ga batun wata baiwar Allah ir asalin jihar Jigawa da ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da ita wanda a ƙarshe dai mai sauraro sai a can ƙaramar hukumar gurin jihar Yobe aka gano ta a wani mawuyacin hali mai matuƙar tada hankali. Wani direban mota ne dai dake sagarabtu tsakanin nan Kano zuwa jihar ta Yobe yake bayyana yadda ya dauko wata fasinja ita kuma take shaida yadda ita da ƴan uwanta a can ƙauyen Guri suka tsinci wannan baiwar Allah a cikin ruwa tuk da ita tana ta numfashi sama-sama wanda sai bayan da ta dan dawo hayyacinta ne take bayanin cewa ita yar asalin jihar Jigawa ce kuma ambaliyar ruwan da aka yi shine ya awon gaba da ita.
Wata fasinja na dauko yanzu daga Guru zuwa Guri local gamma.
Na'am.
To dan dauko ta sai take muke maganar sai take bada tarihin cewar yanzu haka daga gidansu take a Garbi jihar Yobe. Akwai mace da aka samu ruwa ya tafi da ita aka tsince ta a cikin ruwa.
Na'am.
Saboda haka amma kifi ya cije ta da matsatsako a jikinta amma babu sutura ko guda daya a jikinta. To yadda take fada da take fada ni kuma sai nace to bari da Allah ayi aikin Allah mu sanar a haɗe jajiya gaya sawaba su yi cikiya. Amma sunan matar Adama to saboda haka yanzu haka tana Garbi a gidan sarkin Garbi jihar Yobe. nan guru kenan.
Kamar wannan labari kuka samu dangane da matar ita kadai ce koko akwai wasu ƴan uwa da suka taho a ruwan?
Aka samu amma ba su tura ma a jikinta. Ga matar take ga mu yanzu haka na tsaya zan sauke ta a garin su.
Hawau.
Hawau daga ina kike?
Ni yanzu a garbin nake yanzu a Nikori da yake sauke ni. Eh to an same ta hi a ruwan garbi. Yanzu an same ta kwanan ta kusan 3 zuwa 4. Amma tsiraran ta aka dauko ta jikinta duk tsutsotsi sun cinye amma daranta. Yanzu ma tana gidan iyaye na Abdulaman Garbi.
Na'am.
To yanzu nake musu bayani he wannan din ya ce to bari mu yi taimakon jama'a mana.
Eh hey, kamar wannan labari ta ba ku cewa daga ina taso kuma a ina kuka tsince ta yanzu?
A'a bata faɗi inda ake tsuntanta ba ta san kanta ba amma yanzu sukunin ta dai ya soma zuwa kanta amma yanzu ma dai kan nata bai zo duka ba. Ana tambayar ta ta ce akwai danta Ali da Habubakar. Ni kuma da Abba kuma sunanta Adama to yanzu ne ƴan wata kalkarama da suka zo ganin ta tace garin Gatafa to yanzu da nayi bayani hi kuma wannan din yace eh ƴan Gatafa kam ruwa ya aka ce ya dubar da su
yanzu idan ana neman ta kamar ina za a je kenan
yanzu guru in aka je in ka ce garbi in ka je garbi in ka ce gidan Bulaman Garbi shikenan
to da fatan dai Allah ya sa a dace da ƴan uwan waɗannan baiwar Allah ya kuma kiyaye ƙara faruwar hakan anan gaba bar kuma muleka babbar kotun jiha mai lamba 6 karkashin mai shari'a Aisha Mahmud a inda kotun dai ta sanya ranar 27 ga wannan wata da muke ciki domin dai karbar bayanan karshe akan tuhumar da ake yi wa wani mutum Ibrahim Sani da laifin aikata fyaɗe. Ana dai tuhumar Ibrahim Sani mazaunin sabon garin Wudul da laifin yi wa wata yarinya yar shekaru 7 fyaɗe a cewar lauyan gwamnati Barista Wada Ahmad Wada mai gabatar da ƙara wanda daga bisani wanda ake tuhumar ya amsa tuhumar da ake yi masa. Kotun dai ta sa waccan rana ne domin ci gaba da sauraron wannan ƙara wanda kuma a ranar ne kotun za ta karɓi bayanan kowane ɓangare na ƙarshe. To har yanzu dai muna babbar kotun a inda a nan ma dai a ɗaya babbar kotun ta jiha kotun mai shari'a Zuwaira Yusuf kotun ce ta ci gaba da sauraron shari'ar mutanen nan da ake zarginsa da satar yaran jihar Kano da yin garkuwa da su a can jihar Anambra da ke kudancin ƙasar nan wanda suke cefanar da su ɗaya bayan ɗaya kamar kwandunan tumatir. A zaman kotun da aka gudanar, waɗanda ake tuhumar sun bayar da shaida akan yadda aka samu nasarar kama su bayan an bibiyi lamarin sace yaran daga nan Kano wanda suka musanta bayanan da jami'an 'yan sanda suka gabatarwa kotun da cewar tuhumar da ake yi musu ba haka bane. Waɗanda ake tuhumar dai sun haɗa da Masi Paul mai shekaru 45 sai kuma Ebera Ebunu mai shekaru 55 mazauniyar jihar Anambra, Emmanuel da ke zaune a yankin Omofia da kuma Lawisa Eduru mai shekaru 60 da ke zaune a yankin Omo sai kuma Cinedu da kuma Monica Onachi dukkaninsu ƴan shekaru 66 a duniya. Don a ranar 12 ga watan Satumbar shekarar 2019 ne dai da misalin 11 na safe aka samu nasarar kama Paul One da ke zaune a unguwar Dakata da matarsa Masi Paul a matsayin waɗanda suke yin kutun-kutun wajen sace waɗancan yara. Ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare wadda ake tuhuma dai ta hudu Lawisa Eduru Barista Maja Jamilu ya bayyana cewa wai ai an yi shari'a ne cikin shari'a domin waɗanda ake tuhuma dai sun musanta bayanan da jami'an 'yan sanda suka gabatar a kansu a kotun. Lauyan gwamnati Barista Wada Ahmad Wada daga bisani ya yi wa waɗanda ake tuhumar tambayoyi akan tuhumar da ake musu. Tun dai cikin shekarar 2019 ne dai 'yan sandan jihar Kano suka bayyana cewa sun kubutar da yara 9 da aka yi garkuwa da su a Onacha da ke can jihar Anambra domin bautar da su. Wannan nasara dai ta biyo bayan korafe-korafen iyayen yara daga nan cikin garin Kano da wajenta na yawaitar sace musu yaran. Al'amarin da ta kai ga ƙarshe rundunar 'yan sandan ta jihar Kano a waccan shekara bayan dogon bincike ta samo su a can. To a daidai lokacin da kotun ke ci gaba da sauraron tuhumar waɗannan mutane da ake tuhumar su da satar yaran a nan Kano, ita kuwa wata baiwar Allah ta bayyana cewa tana cikin iyayen da aka sace musu ƴaƴan nasu. Kuma cikin ikon Allah daga bisani an gano ɗan nata a can a jihar Sokoto a hannun wasu inyamurai. To amma dai abu kamar wasa, ƙaramar magana na neman zama babba. A dan haka ne ma dai ta ce tana neman ɗauki daga mahukunta a nan Kano da a shigo al'amarin domin kuwa tana ji tana gani za a sayar da ɗanta.
Sunana Madina Ahmed. Abin da yake tafi da ni akan batan yaro na ne ɗan wata 22 yanzu alhamdulillah Allah mun gode maka na gan shi a garin Sokoto tsawon shekara 6 da wata 8.
Wacan goya bata?
A angwar hoto Rufirin Laziyon an aka sace min yaro na. Yanzu dai halin da muke ciki na ga yaro na a Sokoto na je na kai sheduna da komi da komi da wanda suka saci suka si yaran an kama su mutum 3. Wannan ya sere wannan ya sere wannan ya saye shi 700,000 wannan ta saye shi miliyan 1 wannan ta saye shi miliyan 1,200 to an mu tambaye su lokacin da suka samu yaron dan shekara nawa ne suka ce su lokacin da suka samu yaron suka si yaron bai fi watansa 20 da haihuwa ba ni ma da naje Sokoto aka tambaye nace yaro na dan watansa 22 ne lokacin da aka sace min yaro na kuma da hotansa da komai na tafi da yayansa har Sokoto sun je zuwa na uku Sokoto yayansa ba abin da ya raba shi da dan uwansa kamar su daya kuma kamanninsa na yarinta ma da na kai hotuna ba abin da ya canja sai ma'aikatan suka ce wannan lalle yaro na ne amma abin da zai hana su ba ni yaro na wai wani dan Sokoto ne yace wai shi ma dan sa ya bata ya ce wannan yaron yaron sa ne an tambaye shi kuma yaushe yaron sa ya bata yace dan ɗansa dan shekara 3 da wata 6 a hanyar makarantar Allo akan dawowarsa zai dawo daga gida zai dawo gida aka sace masa yaron sa yanzu halin da ake ciki gaskiya wa'annan ma'aikata sun nuna su sun ce sai mun yi test ni da mai gida na sai da muka je Sokoto satun mu 3 da kwana 5 a Sokoto ni da mai gida na muna zaune a Sokoto suka ce za mu yi test mu za mu biya kudin test din muka ce to za mu biya muka biya kudin test da kudin man motar su da kudin hotel din su da kudin abincin su su ma'aikatan Neptic din sai da muka biya su 170 muka ba su da kudin hotel din su da kudin man mota da kudin abincin su muka ba su muka tafi daman a cikin su akwai wani Mustafa cewa in an yi test din Allah ya sa ma ba na kowa bane ba ana yin test din aka ce dukan mu ba na mu bane sai ya ce alhamdulillah Allah mun gode maka
to da fatan dai wadanda aka yi domin su sun ji za kuma su kula da koken wannan bayar Allah to anan kuma mai magana da yan hukumar gidan ajiya da gyaran hali ta jihar Kano ne ke bayyana cewa dan canan nan da aka kawo musu ajiya a fannin abinci yana da zabi biyu ko dai ya ci gabza irin wanda ya tarar a gidan ko kuma dai duk abin da cikin sa ya lissafa masa shi ya ga zai iya
a doka ta ba da dama a kula da shi kamar yanda ya kamata kuma a bashi kulawa ta musamman haka zalika nauyin abinci kuma doka ta ba da dama yana damar da zai iya wato tunda jiran shari'a yake yi zai iya neman abin da yake ci masa selfie din doka ta ba da dama zai iya tunda jiran shari'a yake ba daure shi ba
na'am
kuma duka wani na daga cikin kaidar aikin mu ne wato cewar duk mutumin da aka ba mu shi wato haƙƙin mu ne mu ci da shi kamar yanda doka ta ce a ci da shi misali inda nake maka wannan magana kusan ya saki jikinsa ma ba abin da baya yi kuma mu ba mu ga wani abu da yazo da shi ba wanda ya nuna cewa ba zai ci ba
a gaida musubahu to yanzu kuwa mai sauraro bari mu koma ga batun nan na jiya wato dai mai sauraro dori akan rahotannin da muke kawo maka kwanaki 14 da suka gabata kenan tun bayan da iyayen baiwar Allah nan suka yi zargin cewa sakaci ne irin na likitoci a bangaren haihuwa na asibitin Murtala da kenan Kano ya sanadiyar mutuwar ƴar uwarsu mai dauke da juna biyu tun dai wancan lokaci mai sauraro mun kawo maka tattaunawa daban-daban da ƴar uwar wannan baiwar Allah wadda ta yi kukan cewa tun dai a waccan rana da suka kai ƴar uwar tasu mai dauke da juna biyu sun yi duk abin da ya kamata na ka'ida to amma dai daga bisani saboda abin da ta kira tsabar sakaci na likitocin na asibitin na Murtala bangaren haihuwa suka nuna halin ko in kula da ƴar uwar tasu wanda bayan da dan cikin nata ya rasu sai da aka shafe lokaci kana daga bisani ƴar uwar tasu ta gama galabaita aka zo za a yi mata aiki wanda anan ne dai tace gagarin ku to sai dai ma yi cewa tun bayan da ƴan uwan wannan baiwar Allah suka kwarmata abin da ke faruwa al'ummomi daban-daban sun tausaya sun kuma shigo al'amarin a inda a wannan gaba ma dai ɗaya daga cikin shugaban kungiyoyin nan da ke kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa Comrade AA Haruna Ayagi ya bayyana cewa faruwar wannan al'amari dai abin kunya ne da kuma takaici a ce a gari jihar Kano ana samun irin wannan matsala to amma dai ko babu komai tunda dai gari da doka za su ɗauki matakin da ya dace tun dai daga kan shugabancin asibitin na Murtala da kuma hukumar da ke kula da asibitocin ta jihar Kano har ma dai su dangana da fadar gwamnatin Kano tunda dai duk al'amarin nan fa da ake yi a cikin garin Kano ne da ke waye kazalika ita ma shugabar kungiyar mata lauyoyi ta ƙasa da ke nan Kano Fida barista Bilkisu Suleiman ta bayyana cewa suna cikin wannan al'amari dumu-dumu kuma tunuma dai har suka fara taba alli da sauran inkishin ƙasa da ɗaiɗaikun mutane da suke fatan ganin ai daidai tunuma suka fara hada bayanai domin dai tunkarar kotu wanda idan Allah ya so sai an nemo ƴan uwan waccan marigayiya haƙƙinta da aka yi wa sarere sanda ta zo haihuwa to har wa yau dai mai sauraro kamar dai yadda ka ji ajiya mun sake tuntubar hukumar da ke kula da asibitocin ta jihar Kano a inda dai har yanzu aka shaida mana cewar mu dai dan ƙara hakuri domin kuwa ana ci gaba da bincike shi ma dai shugaban kungiyar nan dake tallafawa gaje Yusa na Rogo aikawa ya bayyana cewa ya kadi mataka da irin mawuyacin halin da ya tarar da sashin bada taimakon gaggawa na asibitin na Murtala dake nan Kano a dan haka ne ma da yake roƙon mai girma gwamnatin Kano da yayi wa Allah da annabin sa ayi abin da ya dace domin da ya ceto rayuwar al'ummar Kano da ma dai masu shigowa daga wata jahar asibitin na Murtala domin samun lafiya
ina kira dan Allah dan Annabi duk wanda yaji wannan sako nawa ya isar ga mai girma gwamnatin jihar Kano Khadimul Islam mai girma gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje dan Allah dan Annabi ano Kano uwa ce ko da me kazo an fika akwai babban tashi hankali da nake gani da masifa musamman asibitin Murtala fannin emergency ma'aikatan wajen gaskiya suna iya bakin kokarin suna taimaka mutane idan kaje wajen ma sai ka tausaya musu dan Allah dan Annabi emergency nan aka mata dauki daukin da nake nufi shine a daure a samar da wasa gadajen da kuma wani wajen a fada da wannan emergency kar a manta mutanen da ake kawo emergency ba yan jihar Kano bane ba kadai har wasu yan jihohin ma ana kaiwa dan Allah dan Annabi a daure a bude emergency a kalla ce a samu gado ba kamar guda 100 a daure a ƙara dibar ƴaƴan mu ƴaƴan talakawa a ba su guraban aiki yadda da an kamar lafiya duk abin da ya faru za a samu gado a bashi wallahi yau ko mutun 300 aka kawo wani lokacin sai ka zo ka rasa ma ina za a samu mutun wani lokacin za ga wasu a ƙasa ma ake ƙara musu ruwa ma'aikatan wajen nan na iya bakin kokarin sa ba abinda a ce mun sai dai Allah ya saka mu zalleri dan Allah dan Annabi mai girma gonan jihar Kano kana iya bakin kokarin ka dan Allah dan Annabi a daure muna roƙon wannan alfarma dan Allah dan Annabi a fada da emergency a cikin arzikin da Allah ya wa jihar Kano mun kai matakin yanzu emergency idan an ka mara lafiya ko babu ruwa ko kudin magani a daure a yi masa wannan daraja da mutunci da albarka din na jihar Kano ne mu gidan karamci ne jihar Kano dan Allah dan Annabi ayi wannan
to da fatan dai waɗanda aka yi domin su sun ji kuma za a kula anan kuma wata mata ce ta kara mijinta ga ƴan sanda bisa kukan da take yi cewar ya kamata ƴan sanda su kama shi da kuma yi masa ladabi domin kuwa shine da kansa ya halaka dan da suka haifa wai kawai saboda yaron bai yi aikin gida da malamin sa a makarantar boko ya bashi ba daga can kasar ta Pakistan wakilin mu Usman Muhammad Gomaja yana da cigaban labarin
matar da yi mai suna Shaziya yar asalin kasar Pakistan ta yi karar mijinta ne a cewar ta mijin nata shi yayin sanadiyar rasa rayuwar dan da suka haifa ya kona dan da suka haifa ne dan shekara 12 mai suna Shahir wanda a cewar sa ya kona yaron ne sakamakon ya gaza yin aikin makaranta wanda ake ba su su yi a gida hakan ne yasa ya ga ba zai iya jurewa ba duba da yadda yake biya wa yaron kudi domin yayi karatu ya ga ya zama wani abu wanda hakan ne yasa ya fusata ya kona dan nasa da wuta bayan kona shike da wuya aka garzaya da yaron zuwa asibiti amma dai yayi halin sa bayan kwana biyu da mutuwar yaron maman sa ta ga ba za ta iya jurewa ba bayan samun da ta yi yanzu kuma a ce ta rasa shi hakan ne yasa ta garzaya zuwa ofishin ƴan sanda domin ta yi karar mijin nata akan cewar ya kashe mata dan da suka haifa jami'in ƴan sanda na Pakistan Salim Khan ya fada wa manema labarai cewar za su tabbatar da cewa an hukunta wannan bawan Allah akan wannan ta'asa da yayi duk kuwa da cewa dan sa ne da ya haifa a cikin sa mu kuwa sai dai mu ce Allah ya kyauta wanda biye wa zuciyarsa to zai yi aikin da na sani
to Usman ka san fa da ma saurin fushi shike kawo da na sani daga can kasar China kuma mahukunta ne ke bayyana cewa bayan dogon binciken da aka yi an gano cewa tsananin da mata suka zuba ne akan cewar lallai idan an zo aure sai an saka sadaki mai yawa shike hana ƴan mazan kasar yin aure da wuri a dan haka ne ma mahukunta a kasar ke cewa yanzu haka dai karatun wata doka ta musamman yayi nisa domin dai tabbatar da cewa an rage sadakin albashi ƴan maza da suka yi nauyi su samu visa Wakiliyar mu Afiyat Haruna Ado tana da cigaban labarin.
Gwamnatin kasar Sin ta kaddamar da wani gangami na ganin an rage kudin sadaki da kudin da ake kashewa yayin bukukuwa a kasar. Hakan ya biyo bayan karancin masu yin aure da aka samu a kasar. Karancin masu yin aure a kasar ya haifar da karancin haihuwa wanda hakan ya ja hankalin gwamnati dan ganin an samar da mafita. Daga binciken da gwamnati ta yi ta gano kudin da ake kashewa a yayin shagalin biki da kuma sadaki na daga kin dalilan da yasa ba a samun masu yin aure a kasar ta Sin sai dai masana sun yi sharhi da cewar hakan ba lalle yayi tasiri ba ganin yadda ba kowa ne zai iya kai shekarun aure ba a baya dai gwamnatin kasar ta yi doka akan takaita haihuwa tare da saka wasu dokoki da suka shafi waɗanda za su yi aure a kasar
a gaida afiya kuma na tabbata ko babu komai da dai anan aka ce za a yi hakan da an taimaki aiki kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilan mu da kuka ji muryoyin su kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma dai Afiyatu Haruna Ado sai kuma Kabir Garba Haruna Sheka Madugu uban tafiya Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi.